الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باقي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الله سبحانه وتعالى ساكية يوم ثلاثة ترى غوطة رمضان باهدر المنظر صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda kuma yayi daidai da 19 ga watan uku hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatun wani tafsirin Al-Qur'ani mai girma da ba manta ba. Jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 58 haka ne ko cikin wannan sura mai albarka, suratul Zariyat. Yau za mu tashi akan aya ta 59. Kafin haka akwai tambayoyi guda biyu, wanda ɗaya an bani ta jiya, ɗaya kuma an bani ta yanzu. Cikin kwana 9 mun samu tambaya guda biyu. To, mai tambaya na farko tana cewa dangane da sadaqatul fitr ko zakar fidda kai. A kuma mijinta ya rasu ya bata da yara kamar marayu, so ita ma akwai zakar fidda kai in ya wajaba a kanta. So it depends. Idan akwai hali, wajibi ne ta fitar. Ina fata an gane. Idan mijinki ya rasu ya barke da marayu, ba kasantuwar mutum maraya bane ba, ko mace ita widow ne a ce babu fidda kai a kanta. Ina fata an gane. A cikin da widow bata da suna da Hausa, al-armilatu da Larabci. Macen da mijinta ya mutu da Hausa bata da suna, duk ana kiransu zawarawa ne. Da wacce aka saka da wacce mijinta ya rasu da Hausa, sunansu zawarawa. Amma Larabci da Turanci kuma daban-daban ne. Wacce aka saka sunanta daban, wacce mijinta ya mutu ba sunanta daban. Ina fata an gane. So ita macen da take widow tana da yara, in akwai yalwa, wajibi ne ta fidda zakar fidda kai da ita da marayu gaba ɗayansu. Ina fata an gane. In babu hali kuma kowa ma ba wajibi bane a kan shi, ba sai marayu kadai ba. Ina fata an gane. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce, fa saboda falalan shi zakar fidda kai ya halatta ko da kai baka da ikon fitarwa, sai zamto in aka fitar ana baka kana tarawa da yawa, a cikin wannan da aka baka kai ma ka fitar. Ina fata an gane. Na akwai wani shi kawai ya ba kan shi certificate, shi sai dai a bashi, shi ba zai bayar ba. Wannan kuskure ne. Karaita Allah jiga alaji Musa dan Gwayo ya ce, ga wani dan sarki da rigami, sai dai a bashi, shi bai bayar ba. To kar mutum ya zamo haka. Ko da a cikin wanda aka ba wa mutum ya halatta shi ma in ya tara ya fitar da zakar fidda kai. Saboda zakar fidda kai yana da fa'idoji da yawa. Abu na farko, Annabi ya ce tuhuratul lisaimi, yana zama wa kafara ga kurakuran da mutum ya yi a cikin azumi. Idan kana azumi ka yi kuskure can wuri kaza, ka yi abin da bai kamata ba can ma, ka yi abin da bai kamata ba, wanda yake rage darajar azumin mutum, ya rage ladan azumin ko kuma kiman azumin, to zakar fidda kai yana kankare wannan abu. Daga abu ne mai falala. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Sai wannan tace dangane da sallar tarawih, sallar ashar, game da mace yin shi a masallaci ya fi ko a cikin ɗakinta, wanne ya fi? Dangane da sallah a masallaci, kowace irin sallah ita mace ba wajibi bane a kanta, namiji ne zuwa masallaci ke wajibi a kan shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, da sallan farilla tsakanin mace da namiji, mace ta yi a gida gafila da akan ta zo masallaci. Sallan nafila da mace da namiji duk su a gida ya fi lada. Ban gane ko kun gane maganar ba. In dai sallan nafila ne ko namiji ya yi shi a gidan shi ya fi a masallaci. Kisa kala rawi Allah ya jinkai shi da rahama. Ya ce da an yi sallan isha ka tafi gida kada ka tsaya wani munafurci a masallaci. Ya ce nafilan ma ka je gida ka yi. In ji kala rawi saboda yin sallan nafila a gidan ya fi lada. To sai sallan asham ita tana da hukunci na daban. Ita kadai ce nafilan da ake yin ta a cikin jami'i. Ina fata an gane. Duk wani sallan nafilan da kaga an yi a jami'i to larura ya kawo. Kamar sallar roƙon ruwa. Kaga ba a ma son yin shi tunda bala'i ke sa a yi shi. Ko ba haka ba? Ko kuma sallar rashin lafiyar wata ko rashin lafiyar rana. Duk waɗannan annabi ya yi su a cikin jami'i. Amma kaga wannan wani masifa aka shiga, shi yasa aka taru aka yi wannan sallar. Ko wata bai da lafiya ko rana ba ta da lafiya ko kuma ana rashin ruwan sama lokacin damuna. To shi yasa namiji ya sallar tarawihi a masallaci ya fi lada. Bisa kasance mafi inganci a wurin malamai, mace kuma ta yi a gida ya fi lada. Sai da suka ci idza da'atil haja, idan akwai buƙatar zuwa masallaci daga ciki akwai nishadi, lokacin da kaga jama'a da yawa za ka fi samun ƙarfin gwiwa yin abu. In kai kaɗai ne sai shaidan ya sama kasala. Ina fata an gane. Wani yana daga cikin hikiman zuwa masallacin hatta ga su mata ɗin. Kwana 30 raka'a 11 ko raka'a 13 a gida kai kaɗai yana da wahala. Amma yin a masallaci ne taron mutanen zai sa ka ainihin samu nishadi, ka samu ƙarfin gwiwa. Kamar zai encourage mutum ya dinga yin wannan sallar. To da mutum ya zauna a gidan zai ya kasa yi wanda ya je masallaci. Ina fata an gane. Saboda zuwa masallacin kanshi tafiyar ma'ai lada ne. Annabi ce duk wanda ke tafiya masallaci duk tako ne da kai ana kankare ma zunubi. Idan ka ɗaga ƙafanka za a ɗaga darajarka a aljanna. In ka ajiye an kankare ma zunubi har ka je masallaci. Kaga shi kanshi wani falala ne mai zaman kanshi insha Allah. Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu gaba ɗaya. Kamar yadda na faɗa za mu tashi a farkon aya ta 59 cikin wannan sura mai albarka, surat Az-Zariyat. Mai Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Yace fa inna lillazina zalamu, tabbas haƙiƙa ga waɗanda suka yi zalunci, ga waɗanda suka yi kafirci, suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, suka ƙi bin dokokin shi, suka bi son zuciyarsu, suna da zanuban wani irin kaso na zunubi, wani irin kaso na masifa da bala'i. Mithla zanubi ashabihim, irin kason kafiran da suka gabace su. Fala yasta'jilun, kar su nemi a gaggawan kawo musu wannan azaba, tana nan tana jiransu. Da Allah ya ce fa inna lillazina zalamu dhunuban, tabbas ga waɗanda suka yi zalunci suna da dhunuban. Wasu malamai sun fassara shi da zunubi, wasu malamai suka fassara shi da ainihin kaso, domin kalmar az-zunub da larabci zalun din bil fataha ana nufin guga, guga da ake ɗebo ruwa da shi a rijiya shine zanub. In aka ce az-zunubu kuma bi damma shine zunubi. Ina fata an gane. To anan da aka ce zanub, wasu malamai suka fassara shi da zunubi, wasu malamai suka ce a matafi akan al-aslu fi kalimati zanub wal dalu, ainihin guga. To guga mai take ebo wa ruwa, to kamar duk waɗanda suke zalunci za a dinga ebo kaso na zunubi ana ba su da azaba ran tashin kiyama irin zunubi ko azaban waɗanda suka gabace su wurin kafirci. bima'ana kafiran annabi Nuhu da kafiran annabi Musa da na annabi Ibrahim da na annabi Wani duk har zuwa yau duk wanda ya kafirce ko zalunci irin nasu za a bashi zunubi irin na wadancan shine ma'anar magana shine misla zunubi ashabihim fala yasta'jilun kar su nemi ai gaggawa kawo su wannan zunubin abinda wannan gaba take nufi shine kafiran Makka suka ce wa manzon Allah alayhi salatu wassalam qul in kana hadha huwa al-haqq min indik
wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna ijaratan
Makka suka ce kul qulillahi wa idh qala allahumma tinamu su lokacin da suka danga cewa ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik inde wannan alqur'ani shine gaskiya da gaske daga wurin ka yake to mu ba za mu yi imanin ba fa amtar alaina hijaratan min as-sama in ka isa kai mana ruwan duwatsu daga sama haka ba suke fada a wucila bi azabin alim ko a zo mana da wata azaba mai radadi bima ana dai ba za su musulunta ba ba za su imani ba Allah ya gaggawon kawo musu azaba amma Allah ya kyale su inna rabbakal bil mirsad Allah na jiran kowa kai duk zaluncin da zaka yi kai duk yadda zaka yi Allah na nan yana jiran ka zaka je ka tarar da shi baya gaggawon kama mutum shi yasa ma hadisi ya tabbata manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk lokacin da kaga mutum idza ra'aytal abda idan kaga wani mutum yana kan sabon Allah da zalunci da rashin mutunci amma Allah na ta masa ni'ima yana bashi daukaka yana bashi arziki yana bashi lafiya sai annabi ce ka sani wannan kamun ga Allah ke mishi talala so Allah na mishi talala ne mai kabar saki Allah zai ta bashi wannan ne saboda a lokacin da ya damke shi to ba abin da zai kubutar da shi annabi ce inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu hadithul bukhari Allah ce wa kadhalika akhadha rabbuka idha akhadha al-qara wa hiya zalima in akhadahu alimun shadid kamar haka Allah ke kama al-qarya a lokacin da ta yi zalunci ta yi kafirci ta saba wa Allah da wannan muke cewa duk wani zaluncin da zaka ga ana yi a duniya kaga Allah ya bar az-zalimi kar ka dauka bai san suna yi bane ba ya sani kawa talala yake musu wani lokacin kuma so yake ne su yi zunubin ma da yawa dan aka kama su sosai ina fata an fahimta sai ka ce waɗannan azzaluman kan Allah bai san da su bane ba sun yi kaza Allah ya sani kallin abinda yake faruwa a Isra'ila a ainihin zirin Gaza suna tanyahu da taimakon Amerika da kawayenta ana ta kashe dubban mutane ba adali ni tunda aka shiga azumi ma na dina kallon labaru gaba daya ban taba kunna TV ba so ban ma san me ake ciki ba amma na san satin da ne hudu ba juma'an kafin azumi na ce an kashe mutum sama da 30,000 a Gaza kawai musulmai tsakanin kuma waɗanda aka kashe mafi yawa mata ne da ƙananan yara wanda duk wani international law bai yarda a yaki a kashe yara ko a kashe mata ba haka yake a doka na kafirci haka yake a doka na musulunci annabi ce dan ana yaki mata haramun ne a kashe su da ƙananan yara da kuma wanda yake zaune a cikin coci yana ibada bai fita wurin yakin ba kaga adalcin musulunci kenan sannan annabi ya hana kona gonakai dan ana yaki ko a ainihin sare bishiyoyi a kun yakin kawai da maza waɗanda suke yakan to Isra'ila kullun tana kashe mutane ba dare ba rana kuma ga Netanyahu lafiyar shi kalau kuma haka ba ga duk abinda Amerika take da kawayenta kaga suna ta ci gaba ga nan wasu kananan azzalumai a Afirka sun hana mutane wutar nefa sun hana mutane asibitoci ba magani ba likitoci isassu ba mu tsaro kullum kashe mutane ake azamfara da Kebbi da Katsina da wani yanki na Kaduna da Niger da makamantansu duk wannan abin da ake kuma abin takeicin yakin ma'amai da shi business wanda akwai waɗanda yakin ba sa so a dina saboda kuɗin da ake basu na ainihin wannan yakin da wasu ke da kudin sayan makamai duka shi yasa ba sa so a to duk waɗannan zaluncin da ke faruwa kaje an ce mutum da an bashi miliyan kaza ko biliyan kaza ga Sahara Reporters abin da suka ruwaito cikin satin nan cewa shugaban Senate Akpabio wa aqafu rubin mishi 2.5 billion hakka wasa boye zai saya wa mutanen shi da firiji da wane ne da generator kaga kar ma a gyara wutan nefa kenan zaka sai generator kana raba mutane Allah ya sauke to duk wannan
tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin
Allah ya ce muna musu istidraji ne muna musu talala ne min haythu la ya'lamun ta inda basu sani ba Allah ce wa umli lahum muna da musu jinkiri ne su dus yadda za su inna kaydi matin Allah ya ce kaidi na yana da ainihin tsananin karfi a lokacin da Allah ta shi danka mutum to a lokacin kuma ido zai rena fata Allah sai ya ce fawailu boni narkon azaba ya tabbata lil ladina kafaru ga waɗannan da suka kafirce wa Allah min yawmihim alladhi yu'adun na wannan yinin da ake musu alƙawari yinin tashin kiyama bi ma'ana wailun malamai suka ce wannan masdari ne bashi da fi'ili madi bashi da fi'ili mudari bashi da fi'ili amri kawai shi aka yake wailun yawma idhil mukaththibin wailun lil mutaffifin wailun likulli humzatin lumza to kalmar wailun din malamai sun mata fassara guda biyu wasu malamai suka ce wailun shine alwa'id wal azab wato bala'i da azaba da masifa ya tabbata ga masu wannan siffar da masu tauye mudu da magulmata da ainihin kafirai da masu karanta Qur'ani da masu karanta hadisi da masu karanta manzon Allah duka da wailun ina fata an gane wasu malamai suka ce wailun dinnan wani kwari ne a cikin jahannama wanda ake wurga masu laifi masu tauye ma'auni ana wurga su a ciki tauye ma'auni kuma ya kasu kashi kashi ainihin kana au kana tauye ma'auni ka shiga cikin al-mutaffifin sannan kuma tawai ma'auni a kowane abu shi ma yana shiga ciki ina fata an gane ba sai awu kawai wanda za a sa kwano a ibi abu ba duk wani abin da ake bukatar a cika sai zama baka cika ba ka shiga cikin wanda ya tawai ainihin ma'auni to wannan kwarin ana saka magulmata a ciki ana saka masu tawai mudu ana saka masu karanta Qur'ani da masu karanta ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wailun din wannan kwarin a ciki ake jefa su to wai shi saboda bala'in wannan wurin ita kanta jahannama tana ce Allah ka raba ni da wannan kwarin ita kanta wutan jahannaman tana tsoron wannan abu a cire mata wannan bala'in daga cikin ta Allah ya kiyaye
wailun likulli affakin athim
na'am Allah ya ce azaba ta tabbata likulli affakin ga dukkanin wani makaryaci mai kirkiro ƙarya a sayin mai kuma ayyukan sabo
yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha fabashshirhu bi'adhabin alim
yana ji ana karanta ayoyin Allah ba dare ba rana amma sai ya doge kaman ma bai taba ji ba a faɗa yayi kaman bai taba ji ba a ce ayi kaza ba zai yi ba a bar kaza ba zai bari ba Allah yake cewa ana karanta masa amma zai doge akan ayyukan sabo da yake ba zai daina ba wannan ka masa albishir da azaba mai radadi kaga asalin albishir ana yin shi ne dan abun farin ciki amma ce da ka albishir ka ce goro ce kai dan wuta ne kaga wannan ai ba albishir bane ba Allah sai ce tufa bashirhu kuma su albishir bi azabin alim da azaba mai radadi Allah ya kiyaye wannan ita ce aya ta karshe a cikin suratul azariyat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka karanta inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa Allah ya sa alqur'ani ya cece mu kai tsaye za mu shiga cikin suratul tur na'am
bismillahir rahmanir rahim حِجَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ
Subhanahu wa ta'ala yace wa tur suratul tur sura ce makkiya al-khalisa bi ma'ana ayoyin ta gaba daya daga farko har karshe an saukar da su ne kafin hijira sannan tana da ayoyi 49 al-safi al-kufiyun da kuma shamiyun tana da ayoyi 48 al-safi basariyun tana da ayoyi 47 al-safi al-hijaziyun domin wajen lissafin ayoyin Qur'ani ana samun bambanci tsakanin basariyun da kufiyun da kuma hijaziyun da shamiyun sai a ce wannan surar ayan ta kaza 10 wasu su ce 11 ne wasu su ce 9 ne mun taba karanta wannan ko saboda me waɗancan surata su tafi yawa ne suka ce aya 11 waɗansu suka ce ayoyin su guda 9 ne saboda waɗancan suna da ƙarin guda 2 ba haka abu ne ke ba alqur'ani babu dadi ba kari a cikin shi abinda ke faruwa shine idan wani yace ayoyi 10 ne a wurin shi wani yace a shi aya 9 ne to akwai wurin da a wurin wani aya ne a wurin wani ko ba aya bane ba mun sha baku misali da hatta kananan surori na kasa idan Allah yace alqari'atu malqari'a a wurin wasu wannan gaba ɗaya aya ɗaya kenan alqari'atu malqari'a shine aya ɗaya a wajen wasu kuma alqari'a aya ce malqari'a ma aya ce ina fata an gane alhaqatu malhaqa aya ce a wurin wasu malamai wajen wasu kuma alhaqa aya daya malhaqa ma aya daya haka tun daga farkon alqur'ani sura ta 2 alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi aya daya kenan shine abin da yake a wurin malaman warshu ainihin karatun gida na allo wanda muke amma wajen malaman hafsa ga alif lam mim aya ne zalika alkitabu ma aya ne zuwa karshe ina fata an gane to shine bambancin da ake samu ba wani abu ake karawa ko ake rigewa ba ina fata an fahimta kar wani ce miki ayoyin da suka karu to wannan kenan sannan abu na biyu ita wannan sura a jerin surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 40 da nawa da biyu a 52 ko ita ce sura ta 52 haka ne a ramma 52 gashi na ita ce sura ta 52 tunda az-zariyat wuce ta 51 sannan tana daga cikin surar da annabi ke yawan karantawa a cikin sallah na daga cikin falalar suratul tur annabi na yawan karanta ta a sallah imamu al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga wani daga cikin sahabi da ake ce da shi Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda yace ya zo shi Madina a lokacin shi kafiri ne shi ba musulmi bane ba bayan an yakin Badar kun san lokacin da aka yakin Badar da annabi suka yi nasara akan kafiran Makka sun kama fursunonin yaki hostages kenan har guda 70 ko makamancin haka to a cikin waɗannan fursunonin yakin da aka kama sai aka delegating waɗansu mutane a zo a tattauna yanda za a sake su to shi Jubair ibn Mut'im ya zo Madina daga Makka dan a tattauna da shi kila zai karbi fansan waɗansu ko ƴan uwan shi ne ko makamancin haka ko kuma dai duka waɗanda aka kama kuma daga cikin waɗanda aka kama har surkin manzo Allah ba alayhi salatu wassalam akwai ƴar annabi Zainab wanda ita ce yarsa babba mace mijinta ya ke musulunta a lokacin da aka aika annabi da musulunci tun an mata aure ne tun kafin annabi ya zama manzo da annabi ya zama manzo Allah ya aika shi da Qur'ani sai ya zama family shi duka sun musulunta nana Khadija da ƴaƴanta gaba daya da waɗanda suke ƴan uwan annabi a gidan su sai na Aliyu abokan shi sai Abubakar as-Siddiq sai ya zama shi mijin Zainab sai ke musulunta ana nan aka sauko da aya babu aure tsakanin kafiri da musulmi ta dawo gida ta dawo gida ta zauna har aka yakin Badar shi bai musulunta ba aka tafi yakin annabi kuma yana ciki za a ji a yaki annabi kila ko zai kwato matarsa ne wa sani shi ma shiga cikin tawaga aka ji aka kama shi a matsayin fursunan yaki amma sai ga ita Zainab din ta zo tana neman a bata fansa za ta fanshe shi saboda kauna da soyayya ta dauko ko sarka ko wani abu wanda Nana Khadija ta bata ta kawo a matsayin fansa annabi bai sani ba da aka runa mishi yace ai wannan sarkan Nana Khadija ne ba wanda zai kawo sai Zainab ina fata an gane to shi Jubayr ibn Mut'im yazo shi Madina dan a tattauna da shi a sake fursunonin yaki yace lokacin da ya iso gidan annabi daidai ana sallar magriba sai ji annabi na karanta wattur a sallar magriba wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur wal saqfil marfu' wal bahril masjur in azab rabbika lawaqi yace sai ji kamar an da kikirji shi tsoro sai kama shi saboda cikakken balarabe ne ya san abin da ake fada ya san girman kalmomin ya san kuma sakon da suke dauke da shi yace sai ji kamar an bugi kirjin shi zuciyar shi ta amsa kawai sai yace zai musulunta saboda ya ji labarin azaba da bala'i ga wanda ya mutu a kafirci dalilin musuluntan shi kenan ina fata ku fahimta yana daga cikin falalan wannan sura annabi yana yawan karanta ta a cikin sallah haka ummu salama daya daga cikin matan annabi ta bada labari alaihi salatu wassalam lokacin aikin makka tace tana dawafi taji annabi yana sallah a wuri a dabda ka'aba yana karanta suratul tur wannan ke nuna annabi na yawan karanta ta a cikin sallah Allah ta'ala mana muwafaka wajen karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa tur Allah yana rantsuwa da At-Tur wanda shine dutsen da aka yi magana da Annabi Musa idan muku manta ba kwana biyu da ya wuce mun yi kisa Annabi Musa a lokacin da ya baro garin Madian shi da matarsa akan hanyar Misra ya zo wurin da ya ga wuta yace zai je samu wuta saboda ana tsananin sanyi dan su kunna su jidumi da daddare da ya je wurin ashe ba wuta bane ba sai ya zama akwai babban dutse a gun a daidai wannan dutsen ya ji maganar Allah subhanahu wataala to wannan dutse ana kiran shi da Tur Sinin ko Tur Saina shi sahare sunan wannan garin a Egypt Saina ko kuma Sinai da turanci an gane ko to Allah na rantsuwa da wannan dutsen Allah ce ya rantsa da dutsen Tur Sinin shine Allah ce watini wazaitun wa Tur Sinin wa hadha al-badal al-amin Allah ya rantsa da tin wanda shine baure wa zaitun da zaitun wa Tur Sinin da wannan dutsen wa hadha al-balad al-amin shine makka kamar da muka faɗa Allah na rantsuwa da abin da ya ga dama daga cikin halittun shi amma ni da kai annabi ce man kana halifan falihalib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah ko yi shiru haramun ne ka rantsa da komai in ba Allah ba a rantsuwa da manzon Allah ko da Madina ko da Ka'aba ko da sallar iyayenka ba a rantsuwa da kowa sai da Allah rantsuwa da Qur'ani fa ya halatta tunda da shi ake rantsuwa da shugaban kasa da gwamnati su rataya da an ba sa tsoron Allah sun san ƙarya suke ba mutun ya rataya kuma ya rantsa kuma zai ci amanan mutane wallahi tallahi su ji tsoron Allah subhanahu wataala rantsuwa da Qur'ani ya halatta dan Qur'ani magana Allah ne ina fata an gane shi yasa a kotuna ma ake rantsewa da su ya halatta a kotu a rantsa da Qur'ani domin Qur'ani magana Allah ne Allah ce wa tur ina rantsuwa da dutsen At-Tur wa kitabin mastur da kitab littafi mastur rubutacce to wanne ne littafi rubutacce malamin suka ce shine Al-Qur'ani wasu malamin suka ce a ana nufin At-Taura waɗanda suka ce At-Taura ake nufi suka ce saboda Allah ya kawo At-Tur wanda magana ake na Annabi Musa to ya kamata ya zama littafin da zai bi bayan shi kuma littafin Annabi Musa ne ina fata an gane wannan shine fassarar waɗansu malamai cewa kitabin mastur ana nufin At-Taura fi raqqin manshur wasu malamai suka ce kitabin mastur shine ainihin Al-Qur'ani shine littafin rubutacce da ake nufi ana wasu malamai suka ce ana nufi lauhul mahfuz lauhul mahfuz shine littafin da Allah ya rubuta komai a cikin shi tun daga farkon duniya har ta shi duniya komai yana rubuce don annabi ya ce farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami Allah sai bashi umarni ya ce uktub kai rubutu sai ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru tun daga farko har ƙarshe ya dinga rubutawa ya dinga rubutawa har tashin duniya to inda aka yi rubutun shine lauhi mahfuz komai yana rubuce a ciki shi yasa hatta qur'ani din daga ciki aka dauko shi Allah ya ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz qur'anin gaba ɗaya kuma an kafo shi ne daga cikin lauhin mahfuz to wasu malamai suka ce kitabin masur ana nufi lauhin mahfuz fi raqin a cikin wadansu takardu ko cikin wani abun rubutu manshur wanda ake budewa ba na bude qur'ani ba a bude wannan shafin a bude wannan shafin shine manshur wanda ake bude ainihin pages din shi Allah ya rantsa yace wal baitul ma'mur Allah na rantsuwa kuma da baitul ma'mur menene al baitul ma'mur a wannan ayan malami sun yi maganganu kuma haka na farko wadanda suka ce al baitul ma'mur shine dakin ka'aba al bait ana nufin daki ko ana nufin gida ina fata an gane al ma'mur wanda ake rayawa to sai suka ce menene dakin da ake rayawa sai suka ana raya shi da ibada domin dakin ka'aba ne 24/7 akwai mutane a cikin shi masallacin madina kaga ana rufe shi ana rufe masallacin madina a bude shi da asuba asalin masallacin sai dai haraba amma na masallacin haramin ka'aba shi ba a rufe shi a kowane lokaci ana ibada a cikin shi ina fata an gane rabon da a rufe masallacin ka'aba a ce ba mutane a ciki an yi shekaru da yawa sai lokacin zuwan yalla bai corona haka ne ko aka rufe masallaci amma duk da haka za ka ga masu sharar nan za ka gansu jifa jifa a cikin wurin amma an taba dauko hoton shi ba kowa bala'i ya kai bala'i kenan saboda kar a mutu corona za ta kashe mutane to da babu corona ba a mutu ne Allah saboda a takaice albaitul ma'mur wasu malamai suka ce dakin ka'aba wasu malamai suka ce albaitul ma'mur ba dakin ka'aba ake nufi ba wani daki ne dake sama ta bakwai wanda daidai yake da dakin ka'aba a nan duniya shine dakin ka'aba na mala'iku hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari a lokacin da annabi ya tafiya zuwa isra'il da mi'raj dan kalmar isra shine tafiya daga makka zuwa baitul maqdis mi'raj daga baitul maqdis zuwa sama to a lokacin da aka yi mi'raji da annabi yace da yaje sama ta bakwai ya ga wani daki wanda wannan dakin daidai yake da dakin Ka'aba a nan duniya yace a kowace rana mala'iku 70 ke shiga su yi dawafi a ciki idan sun fita har abada ba za su kara dawowa ba wato kaman appointment ake kullum mutum kullum mala'ika 70 to idan suka shiga suka yi dawafi suka fito har abada ba za su kara komawa ba gobe ma wani 70 ne haka jibi har tashin duniya mala'iku wani irin yawa suke da shi sai sa Allah cewa ma ya'lamu juluda rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan rundunan ubangiji ka na mala'iku sai shi mala'iku sama ta daya kadai sun fi yawan duniya da abin da ke cikin ta gaba daya sun fi yawan mutane da aljanu kaga wasu malamai sun ce aljanu ma sun fi mu yawa kisaran tashin kiyama za a yi sahu guda uku ga mutane sana'ar janu ko su kewaye su mala'iku su kewaye aljanu sai ce duk wanda ke son gudu ya gudu masu gudu su gudu ko shi ma kansa ya gudu yanzu to a wannan lokacin Allah sai ce ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tu an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fankum la tanfuduna illa bi sultan to in kawai ga aljanni ne a bayan ka aljanni ma in yawai ga mala'ika ne a bato ina za ka karshen an saka a kwana kenan ba abin da zai kwace ka sai aikin ka. To wannan ɗakin shine baitul ma'mur, daidai ke ɗakin Ka'aba a nan gidan duniya. Wasu malamai suka ce daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai, kowace sama akwai masallaci wanda yake daidai da masallacin Ka'aba, inda mala'iku ke ibada a wurin. Masallacin sama ta ɗaya sunan shi baitul izza, na sama ta bakwai sunan shi baitul ma'mur, wanda duk wannan nassin Qur'ani da hadisi an samu sunayensu. Amma na sama ta biyu da sama ta shida babu hadisi ingantacce da ya faɗi sunansu, amma dai an ce kowanne akwai. To Allah ya rantsa da baitul ma'mur, ya rantsa da wannan ɗaki da ke sama ta bakwai wanda mala'iku ke ibada a ciki. Sannan Annabi ya faɗa cikin hadisi yake cewa lokacin da ya je sama ta bakwai ya ga Annabi Ibrahim yana zaune ya jingina a jikin wannan ɗakin, kamar da ake jingina a ɗakin Ka'aba, haka ga Annabi Ibrahim ya jingina ya zauna a jikin baitul ma'mur. Sannan akwai yara da yawa sun taru a gaban shi, yara masu yawa masu ƙananan shekaru. Sai Annabi ya tambayi mala'ika Jibril, yace wannan kuma wane ne? Yace wannan kakarka ne Annabi Ibrahim. Sai yace to yaran da ke zaune a gaban shi fa yanda ka san kamar malami ya tara yara na karantar da su. Sai yace waɗannan yara ne ƴaƴan musulmai waɗanda suka mutu suna ƙanana, nan ake kawo su. Amma sun more gaskiya, ba rosu da jagaba na can wurin Annabi Ibrahim ko ba haka ba. To shine Allah yake cewa wasaqafil marfu, Allah na rantsuwa da asaqaf al marfu, da sama madaukakiya. Wannan saman da muke gani ita ma Allah ya rantsa da ita. In an ce asaqaf shine rufi, yanzu kamar saman masallaci ne shine sunan shi asaqaf da Larabci. Duk wani rufa, duk abin da ya rufe ka ta saman sunan shi asaqaf. To ita ma saman ta mana rufa ne, ko ba haka ba? Kisa Allah kira ta da asaqaf, yace al marfu wacce aka daukaka, bi ma'ana tana sama da komai. Duk wani rufa to sama na sama da shi, haka ne ko ba haka ba? To shine Allah ce wal bahr al masjur, Allah na rantsuwa da al bahr kogi, teku al masjur wanda yake cike da wuta. Wasu malamai suka ce al bahr al masjur, wannan tekun da muke gani na duniya ya tabbata a cikin hadisi cewa ran tashin kiyama duk ruwan nan zai koma wuta. Haka Abdullahi bin Abbas ya fassara shi, ga wanda ya taba ganin teku ido da ido, ko ka taba ganin teku a TV, ruwan teku, to ran tashin kiyama gaba ɗaya wuta zai koma, duk wannan ruwan zai koma wuta, kaga wuta kawai balbal tana ci. Me za a yi da wannan wutan? Abdullahi bin Abbas yace za a ƙara a cikin jahannama. Allah kiyaye. Wasu malamai suka ce al-bahr al-masjur, kogin da ke cike da ruwa kuma Allah ya hana shi shigo ya halaka mutane, al-mamnu'u kenan. Domin ka kalli teku banda ikon Allah ba abin da zai iya tsaye da shi. Idan ka je ka tsaya bakin teku kaga yanda wave yake tasowa daga cikin teku, kaga yana hauka ya taho a guje kuma sai ya koma. Ko a TV ka kalla akwai abin mamaki, wa ke mai da shi? Allah. In Allah zai sake teku, wallahi ba wanda ya saita da shi, duk duniya mutuwa za a yi. Ka kalli ƙasar Indonesia a lokacin da aka samu tsunami, kawai wata igiya ce fatarwa ta tsinke, Allah ce ki dan shiga ki kai ziyara, ta kashe sama da mutum 100,000 a lokaci ɗan awanni kaɗan. Duk abin da ta samu za ta yi gaba da shi, babu wani gida komai girman shi mai hawa 100 ma za ta ka da shi ta wuce, igiyan teku kenan. To wannan ƙarfin da ruwan teku ke da shi, za ka san ƙarfin teku ne in ka shiga jirgin ruwa, ko kuma ka je ka tsaya a gaban shi kaga yanda ruwan yake da ƙarfi a lokacin da ya taho, kaga yayi sama ya kuma sake saukowa, tashi fa ruwan yake sai ya sake dawo. Da taho a guje kuma sai ya koma, kullum haka yake, ba dare ba rana. A kullun shi yasa su malamai suka ce a kullun yana fushi ne ana sabon Allah. Allah ka bar ni wannan jina gama da matsiyata. Allah ce koma, ban baka izini ba. Shi yasa fa in Allah zai halakar da mu fa cikin sakan ɗaya ne ma, sakan ɗaya duk duniya za a wuce, one second kiftawar ido da bismillah to mu Allah daga cikin siffar shi alhalimi mai hakuri mai juriya a saba mishi a masa karantsaye a masa rashin mutunci yana kallon kowa wal bahar mazur inna azab rabbika lawaqi bayan duk wannan rantsuwar da aka yi da ababe guda shida Allah ya rantsa da dusan duru sinin ya rantsa da kitabin mas'ur alqur'ani ko at-taura ko dukan su biyu fi raqin mashhur wanda yana cikin takaddu da ake budewa a karanta wal baitul ma'mur shine rantsuwa na uku da dakin ka'aba ko kuma dakin ka'aban malaiku dake sama ta bakwai wasaqatil marfu da sama wacce aka daukaka wal bahr al masjur da kuma teku wanda zai cika da wutaran tashin kiyama ko kuma teku da muke gani a yanzu yana cike da ruwa amma Allah ya hana ruwa ya zo ya halaka mutane da Allah ya rantsa da duk waɗannan abubuwan sai ce inna azaba rabbika tabbas lalle azaban ubangijinka lawaqi mai afuwa ce ranar gobe kiyama malahu min dafi babu wani abin da zai tunkuda azaban Allah subhanahu wataala babu wani iko ko karfi da zai iya hana faruwar azabar Allah ranar gobe kiyama sai Allah ya ce
yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fa waylun yawma idhin lil-mukaththibin
Allah ya ce yawma tamuru as-samaa'u yawma dinnan zarf ne ai kaman kace yaushe ne ranan da abin zai faru yace yawma tamuru as-samaa'u ranan da sama za ta girgiza mauran matukar girgiza ta taharrak kaga sama tana girgiza duran da kaga wannan sama tana girgiza to tashi kiyama yazo sai da kaga rufan gidanka na girgiza amma sama in kaga tayi rawa to za ta tashi kiyama kenan idan ana hadiri kana cikin rufa da bai da karfi ba za ka yana girgiza ba kaman zai fadi to ran tashi kiyama haka wannan sama za ta dinga yi idan ta gama girgizan kuma sai ka ta fara darewa haka za ta kace kace shin idan sama'un shaqqat idan sama'un fadarat sama ta kekkece ta yayyage yanda ka san takaddu suke kicewa karshe kuma azo a nan nade ta yanda ake nade carpet Allah sai ya ce wa tasirul jibalu sayra wa tasirul jibalu ranan da duwa za ka ga suna tafiya sayra hakikanin tafiya kaga duwa su suna tafiya yanda ka san gaji mare Allah ya ce watanar jibalu ta watanar jibala ta sabaha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi alladhi atqana kull shay innahu khabirun bima taf'alun ta'malun Allah ya ce watanar jibala zaka ga dutse ko duwa su ta sabaha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab suna tafiya yanda ka san hadiri ke tafiya kaga dutsen bima ko dutsen liji ko duduwa sun dake duniya kaga suna tafiya kaman gaji mari sun koma yanda ka san toka Allah ya ce fawailu yawma idin yawma idin a wannan ranan da haka zai faru wailu narkon azaba ya tabbata lil mukaththibin ga masu karanta ayoyin Allah subhanahu wataala Allah kiyaye waɗannan ababe da ake bada labari duk za su faru kuma kowa sai ya gani waɗanda suke raye za su gani waɗanda suka mutu ma za a tare su a gaban su abin zai faru kaga sama tana girgiza tana darewa kaga duwatsu suna tafiya sun tashi kaman gaji mari karshe ko su koma iska ya zama babu su su koma haba'a mansura duk waɗannan abubuwan kaga teku ya kama da wuta kaga duk duniya kawai Allah ya yi kira dole kowa ya san Allah ya ce to a wannan rana narkon azaba ta tabbata ga masu karanta alqur'ani ga masu karanta hadisi ga masu karanta ran tashi kiyama da duk abin da zai faru a ciki sai Allah ya ce
alladhina hum fi khawdi yan'abun yawma yud'una ila nar jahannam da'a hadhihi النار التي
Allah ce allazina masu karanta ayoyin Allah sune waɗanda hum fi khawdin allazina sune waɗanda fi khawdin wajen kusawa cikin rayuwar duniya yal'abuna suna wasa suna wargi fasa daukan wasi shi yasa idan ƴan wuta suka shiga wuta za a tambaye su cewa ma salaka ku fi sakar me ya shigar da ku cikin wannan wutan ta sakar kalu su ce lam nakum minal musallin a duniya ba mu kasance muna sallah ba ko kuma muna wasa da sallah ba ma sallah azhar sai magriba ta yi sai mu haɗa sharp sharp azhar da asar magriba insha cikin minti biyar duka an gama wannan wasa da sallah kenan ko kuma ba a sallan kwata kwata suka ce walam nakun nut'imul miskin Allah ya ba mu dukiya amma ba mu taimaka miskinai ina fata an gane ga dukiyar Allah ya bada ga mutane suna jin yunwa amma koyi abinci an gane ko a ce wai gwamnati a ba su abinci tun lokacin korona su koyi dai shekara guda tana aje mutane suna jin yunwa aka wannan zalunci ne a lokacin da aka fitar da abin ana rabawa masara idan kai haka ta fara zama gari to yanzu wannan mai mutum zai ce wa Allah ko kuma ka kashi a sahun gaba munafikin Allah a halin da ake cikin nan fa na tsananin talauci da masifa da bala'i shugaban senate ya rage su je su yi rigima da shi a kwabiyo yace kowane gwamna an bashi 30 billion 30 billion kuma ya faɗa ne a cikin senate ina fata an gane gwamnati suka ta zage shi to ya rage nasu shi da Allah ya matsa bakin shi ya faɗa tun ba wanda ya san an basu kuma kaga shine number 3 a Nigeria daga shugaban kasa sai mataimakin shi shugaban senate yau in aka ce shugaban kasa ya mutu mataimakin shi ya mutu sun mutu lokaci daya shugaban senate shine shugaban kasa zai rike kafin a sake wani zabe to wannan number 3 din shine ya faɗa cewa kowane gwamna an bashi 30 billion wani fa bai san billion ba fa da ba'un fa da ba ba million ba Allah saboda Allah yace alladhinahum to suka ce walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin mun kasance muna kusawa cikin rayuwar duniya da masu kusawa cikin sabon Allah shine Allah yace alladhinahum fi khawdin yal'abuna sune waɗanda suke kusawa cikin rayuwar duniya cikin sabon Allah kuma yal'abuna suna wasa da ayoyin Allah suna wasa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmin yaquna a ranar da za a tunkuɗa su ga gama laiku sun sako ɗan wuta a gaba suna tunkuɗa ƙeyensu ila nari jahannam zuwa wutar jahannama ku yi sauri mana ana tunkuɗa ƙeyensu dan an haƙiƙanin tunkuɗawa asalin kalmar addafu da larabci shi ne addafu bil kuwa wa shidda wal unf ka dinga hankaɗa mutum ba tausayi ba rahama dan su mala'iku in ka saba wa Allah babu tausayi tsakaninka da su haka Allah halitta su ba sa tausaya wa duk mai sabon Allah to za su dinga tunkuɗa ƴan wuta zuwa gidan jahannama tunkuɗawa suna cewa da su hadihin nar wannan fa ita ce wuta inda za mu je dinnan ku hangota allati kuntum biha tukadzibun wanda ku kasance kuna kadaitawa a gidan duniya Allah ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yi yunkurin za su gudu a kama su a mai da su cikin wuta wakila lahum a ce da su dhuqu azabun nar alladhi kuntum bihi tukadhibun ku dan dani azabar wutar jahannama wanda a gidan duniya kuka dinga karyatawa kuna cewa ba gaskiya bane ba sai Allah ya ce
afasihun hada am antum la tubsirun islawha fasbiru
zuwa wuta kuma suna cewa da su kudaddari wannan wutar da kuke karyatawa sai su ce da su afasihirun hada yanzu wannan wutar sihiri ne tunda a duniya kun ce annabi ƙarya ne masafi ne abinda yake faɗa ba gaskiya bane to yanzu ga wutar da kiri da musu afasihirun hada
shin wannan ma sihiri ne am antum la tusirun ko dai kuma kafi ne ba ku gani za su shiru ba za su yi ba da amsa ba ka san idan mai laifi aka kama shi da laifi akwai lokacin da ba ya yi magana baka yi ka za ma yi shiru ka yi ka za ma yi shiru ina fata an gane sai a ce da su islama to bismillah ku shiga fasbiru ku yi haƙuri aw la tasbiru ko ma kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum duk ne idan kuka yi ihu ma ba za a rage azabun ba in kun yi haƙuri ma ba za a ce sun yi haƙuri to a dan rage duka ɗaya ne mutunta ina fata an gane shine ma'anar islaha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaina ajzi'na amsa barna malana min mahis za su ce fa duk ɗaya ne a wurin mu ko mu yi ihu ko kar mu yi ihu mu yi haƙuri ko kar mu yi haƙuri ba wata makawa wannan wuta ita ce wurin zaman mu Allah ya kiyaye Allah mana tsiri a zama wuta Allah ya ce inna ma tujzauna lalle wannan shi ne sakamakon ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa a nan gidan duniya za a shiga wuta mafi karancin zaman da mutum zai yi a wuta ko da minti ɗaya ne kar Allah ya sa mutum ya shiga wuta idan ka ɗauki garwashin wuta ka rike na awa daya zai yi ba zai yi ba sannan kuma Allah ya ce fa idan suka shiga aka ɗan wuta suka shiga wuta idan azaba ta yi azaba sai ce a roƙa musu Allah a ba su ruwan sha shine Allah ya ce wa in yasbihu yughasu bima in kalmuhul yashruju bi isa sharab wa sa'an muttafaqa idan suka nemi gudunmuwa na ruwan sha Allah ce za a ba su wani irin ruwa ne kaman an narka dalma wanda idan suka sha su ya tsinka hancin cikin su Allah ya kiyaye da ka dauko zaka sha zai toye fuskar mutum gaba Allah ce bi isa sharab tir da irin wannan abun sha in ya zama kalmuhul Allah ya ce wa sa'an muttafaqa wurin zama ya munana wurin zama ya ainihin a kasanta idan ya zama shi da wutan jahannama Allah sa kar wuta ta ci namu sannan mun kokari mu guji duk abin da take mu zuwa ga wuta duk abin da ka san wannan in ka aikata zai kai ka wuta to wallahi kai hakuri kada ka aikata shi sannan haka wanda ya mutu akwai wanda fa ya mutu kuma za mu na masa abin da zai sa a kara mishi azaba musamman mata su ne akan gaboje wannan abu na ihu idan aka yi mutuwa ya halatta a yi kuka a zubar da hawaye wannan halal ne annabi dan shi ya rasu ibrahim ya zauna ana kuka sabai suka ce ba ka hana kukan mutuwa ba yace ai wannan rahama amma ihu shine aka hana kun yi o mun bada wallahi shi to wannan abu azaba ake wanda ya mutu to shi yasa malam mansur isa ya wani bauchi yake ba da labari wa wani mutum matar shi ta rasu sai suka je masa ta'aziyya da suka je ta'aziyya kawai sai rushe da ihu mutum fa babba matar shi ta rasu an je a masa ta'aziyya kawai dinga ihu wato wani abu ne na lalaci suka ce wannan kaman mace malam mansur ce baka san annabi ya hana wannan ihu ba yace wallahi na sani ai na san annabi ya ce idan mutum ya mutu ana masa ihu ana kara masa azaba ina ihu idan ka kara mata azaba wallahi ta tsaye ce wannan watan nan ta wahala da shi to Allah ya kiyaye to shi yasa ka zauna da kowa lafiya akwai wanda in ka mutu ba so yake a maka azaba kaga musifa ta kai musifa yasa ai hakuri a zauna da kowa lafiya a yafi juna banda gaba banda duk abin da yake zai kawo ainihin mummunan fata tsakanin mu da juna Allah ta'ala amsa mana ibadun mu Allah ta'ala ya yi mana rahama akwai masu neman addu'a har mutane guda uku akwai wacce ko namiji ne ko mace wallahi ala mai neman aiki Allah ya bani mai albarka to duk masu neman aikin ni ko sana'a ko aikin gwamnati ko na kamfanoni Allah ta'ala ya ba su ayyuka masu albarka Allah kuma ya sani mun samu aiki akwai masu bukatu na alkhairi duk wanda ke da bukatu na alkhairi Allah ya biya mishi ya Allah dukkan mu nan ka san muna da bukatu na alkhairi Allah komai girman bukatar ba komai bane a wurin ta Allah ta biya mana. Akwai marasa lafiya da suke neman addu'a, duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda kuma suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da imani da kuma wadata. Allah wannan hali da muke ciki na kuncin rayuwa Allah ta'ala ya yi mana. Allah ta'ala ya kawo mana sauki. Allah ta'ala ya ainihin ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Ubangiji ka tausaya mana ka kawo mana sauƙin rayuwa. Ya Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu da malamanmu. Ya Ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innaka la yudhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabaraka rabbana wa ta'alayta la malja'a wa la manja' minka illa ilayka allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar اللهم اقض حوائجنا عاجله واجله ومن اوصانا بالدعاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.